sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a, 7 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar wa 'yan majalisar dokokin kasar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa na naira triliyan 20.51. Sai dai a wannan karan an yi kasafin ne ba tare da samun kuɗaɗen shiga ba, ma'ana sai an ciwo bashi.
An yi kokari yadda aka yi wannan kasafin kuɗin na bana, ban abin damuwa shi ne babu samun kuɗi daga wurin kamfanin mai da ake tatuwa ko ake sayar. Kuɗin yana tafiya yadda ya shigo haka yake zurarewa. So da aka yi dole aka sa sai an ciwo bashi mai ɗimbin yawa kusan rabin abin da kashe a ƙasar na bashi.
Sanata Kabiru Ibrahim Gaya kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ambaliyar ruwan da ta auku a ƙasar Ghana a makon da ya gabata ta sa akan dole an rufe makarantu da asibitoci a wasu sassan ƙasar bayan asarar dukiya mai tarin yawa da aka yi. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da kaka bawa Koriya ta Arewa sabbin takunkuman karya tattalin arziki bayan da ƙasar ta harba wasu makamai masu linzami da ya kira da ba a taɓa ganin irinsa ba, wurin sauri da girma da kuma zuwa nisa. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami guda 6 a cikin kwanaki 12 da suka gabata. Na baya-bayan nan kuma shine na jiya Alhamis, lokacin da ta harba makamai masu linzami guda 2 masu cin gajeren zango na SRBM a daidai lokacin da jami'an diplomasiya a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suke tafka muhawara akan yadda za a mayar da martani akan harba makaman akan ƙasar Japan kwanaki 2 da suka gabata. A cikin wata sanarwa da ya fitar a Juma'a, Blinken ya ce gaba na kadai Jamhuriyar Koriya ta Arewa ko kuma DPRK a takaice ta harba makamai masu linzami 41, guda 6 a ciki masu cin nahiyoyi ne. Ziyaran kwanaki 6 da wani babban hafsan sojan Pakistan General Kamar Javed Bajwa ya kammala a Washington a kwanan nan. Ana kallon ziyaran a ƙasashen biyu a matsayin wata alama da ke nuna cewa Islamabad na neman ɗinke alaƙar da ta yi tsami a wasu lokuta da ƙasashen yammacin duniya. Sanarwar da jami'an kasashen biyu suka fitar sun jaddada bayyana wurare da za su iya yin aiki tare a kai biyo bayan shekaru da aka kwashe babu jituwa da kuma rashin yadda a lokacin yakin shekaru 20 da Amurka ta jagoranta a Afghanistan. Bajuwa da wa'adinsa na biyu na shekaru 3 ke karewa a cikin 'yan makonni masu zuwa ya samu kyakkyawan tarbo daga sakataren tsaron Amurka Lord Austin domin ganawa a ranar Talata da wasu manyan jami'an sojan Amurka. Akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe su a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya Alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar Thailand, wannan dai shine hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar. Waɗannan kashe-kashen sun auku ne a yankin Nong Bua Lampu mai tazaran kilomita 482 arewa da babban birnin kasar Bangkok. Akalla mutane 10 ne suka ji rauni, wasu kuma suna cikin mawuyacin hali a cewar 'yan sandan. Hukumomin yankin sun gano ɗan bindigan da suna Panya Kamrab, tsohon ɗan sanda da aka kore shi daga aiki bara saboda samun hannunsa a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi. Da farko ɗan bindigan mai shekaru 34 a duniya ya arce ne a cikin wata farar mota a Kurikura, amma wani babban ɗan sandan yankin Kanal Jakapat ya shaidawa manema labarai cewa daga bisani Kamrab ya kashe kansa da matarsa da kuma ɗansa. Ba a gano musabbabin waɗannan kashe-kashen ba, amma ana nan ana gudanar da bincike. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwar guguwar COVID-19 ta nuna alamun kunno kai a nahiyar Turai, yayin da yanayin sanyi ke ƙarasowa, tare da ƙwararru da masana kiwon lafiyar jama'a suna gargaɗin cewa gajiyar yin allurar rigakafi da rudani kan nau'ukan allurar rigakafin da ake da su za su iya takaita ɗaukar matakan yin ƙarin alluran. Wani nau'in Omicron na BA45 da suka bazu a wannan lokacin rani har yanzu suna bayan yawancin cututtukan, amma wasu sabbin nau'uka na Omicron suna samun ƙarfi. Daruruwan sabbin nau'ukan Omicron ne masana kimiyya ke bin diddigin su, inji jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a wannan makon. Alƙalumar da hukumar ta WHO ta fitar da yammacin ranar Laraba sun nuna cewa a cikin ƙasashen tarayyar Turai an samu kamuwa da ya kai miliyan 1.5 a makon da ya gabata, wanda ya ƙaru da kashi 8 cikin 100 a makon da ke bayansa, duk da faduwar da gwajin ya yi. A duk faɗin duniya adadin na ci gaba da raguwa. Kwantar da mutane a asibiti a faɗin ƙasashen da dama cikin ƙungiyar ta ƙasashe 27 da ma Burtaniya ya ƙaru a cikin 'yan makonnin nan. Jami'an Turai da na Burtaniya sun amince da sabbin matakai na bada ƙarin rigakafi ga wasu zaɓaɓɓun gungun mutane game da tsofaffi da waɗanda ke da matsalar rashin lafiya da ta shafi garkuwar jikinsu. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce za a gudanar da duk wani sauyi ne akan takunkuman da Amurka ta kaka bawa Venezuela bisa ga matakan da suka dace da gwamnatin Maduro za ta ɗauka na maido da demokuraɗiyya a ƙasar. Da yake jawabi ga manema labarai a gefen wani taron da kasashen kudancin Amurka suka shirya a Lima, babban birnin Peru, a jiya Alhamis, babban jami'in diflomasiyya Amurkan ya ce babu wani sauyi akan manufofinmu game da Venezuela. Kalaman nasa sun biyo wata tambaya ce da manema labarai suka masa, ko Amurka tana shirin bada dama ga ma'aikatar mai ta Chevron Oil ta fara aiki a Venezuela. Amurka dai da kasashe da dama sun kaka bawa Venezuela takunkuman mai da na tattalin arziki a shekarar 2019 bayan sun amince da jagoran 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela ba Nicolas Maduro ba.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 a gaban haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya a yau Juma'a. Kasafin da ya tashi daga naira tiriliyan 19.76 da aka yi hasashe da farko zuwa naira tiriliyan 20.51. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
I command the budget office of the federation and the supervising ministry of finance and national planning.
Yadda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin kenan. Wannan kasafin kuɗi na shekara 2023 ya kai naira tiriliyan 20.5. Kasafin ya samu ƙari na naira tiriliyan 2.4 da ya samu asali daga wasu kuɗaɗe da kamfanonin mallakar gwamnati suka kashe ne. Buhari ya ce an tsara shi ne domin yin wasu muhimman ayyuka da za su taɓa rayuwar al'umma, irin su hanyoyin sufuri da na layin dogo da kuma samar da wadataccen wutar lantarki. Barau Jibrin shi ne shugaban kwamitin tsara kasafin kuɗi a Majalisar Dattawa.
Alhamdulillah, an yi labi lafiya kuma ya yi jawabin bankwana da dai kuma tsare-tsare a takaice yadda kasafin kuɗin yake. To abin da ya rage mana yanzu shi ne mu je mu buɗe wannan jakar da ya kawo, mu tsefe abin da yake ciki, sannan kuma mai aiki a kai. Wannan shi ne abin da, amma alhamdulillah an yi biki lafiya kuma ya yi jawaban wato ci gaban da aka samu da inda ake da matsaloli da sauransu, amma alhamdulillah kuma ya tafi daidai kamar da ake so.
Baya ga bayanan abubuwa da suka wakana a kasafin kuɗin wannan shekara na 2022 da muke ciki, abin da ya ɗauki hankali shi ne a dunkule Buhari ya ba majalisar kundin kasafin kuɗin na baɗi ba tare da ya kasafta shi gida-gida kamar yadda aka saba ba. A nan Barau Jibrin ya yi bayani.
Lamari na kasafin kuɗi idan ba an buɗe an tsefe ba da mu da masana an dudduba ba, to kaga wani zubin sai gan babu daɗi a yi tsokaci a kansa har sai an yi wannan. Amma insha Allahu kuma zai tafi daidai kamar da aka shimfiɗa. Babban abu dai shi ne kuɗin da za a aikace-aikacen wato gina ƙasa a wannan karan yaro ba kamar na bara ba. A bara an samu kuɗi wajen 2.7 trillion, to wannan karan ba zai wuce trillion ɗaya ba.
A lokacin da yake nazari akan kasafin kuɗin na shekara 2023, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya nuna cewa wannan shine kasafi ɗaya tilo da aka yi shi ba tare da samun kuɗaɗen shiga ba. Saboda haka sai an sake ciwo bashi domin aiwatar da kasafin.
An yi kokari yanda aka yi wannan kasafin kuɗin na bana saboda babban abin damuwa shine babu samun kuɗi daga wurin kamfanin mai da ake tatuwa ko ake sayarwa. Kudin yana tafiya yanda ya shigo haka yake zurarewa ta hanyar biyan subsidy da kuma abubuwa. So da aka yi dole aka sa sai an ciwo bashi mai ɗimbin yawa kusan rabin abin da kashe a ƙasar na bashi. Amma inda ana so ƙasa ta rayu dole a fita da ran da aka samu buɗi ya yi kyau kuma sai a biya bashin a ɗora wani kuma sai ga za mu zo muna yin budget insha Allah ba da bashi.
An yi wa kasafin kuɗin lakabi da kasafi na ɗorewar kuɗi da canji kuma an ƙiyasta kuɗaɗen shiga da gwamnatin tarayya za ta samu a shekara 2023 kan naira trillion 16.8. Sannan jimlar kuɗaɗe da gwamnatin tarayya za ta raba zai kai naira trillion 11.3. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a baya-bayan na a faɗin ƙasar da kuma buɗe kafofin madatsar ruwan Bagre da ke Burkina Faso sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa da ta sa dubban mutane suka rasa matsugunansu kuma akan dole aka rufe wasu makarantu da asibitoci a yankunan da lamarin ya fi muni. Mazauna yankunan da bala'in ya shafa sun ce hukumomi ba su sanar da su game da buɗe madatsar ruwan ba. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ruwan sama da ya rinka zuba kamar da bakin ƙwarya a makon da ya gabata a duk faɗin ƙasar Ghana ya yi sanadiyar cike madatsar ruwan Waja har ya dinga malala a yankin gabashin ƙasar wanda ya tilasa wa hukumomin kula da madatsar ruwan ta Waja buɗe kofofinta guda huɗu domin kaucewa ambaliya. Sai da yin hakan ya haifar da ambaliyar ruwa da ya lalata dukiyoyi kuma mutane sama da 1,500 sun rasa matsugunansu. Ambaliyar kuma ta yi sanadiyar rufe makarantu da asibitoci a yankin Titigu da ke karamar hukumar ga ta kudu inda hukumar ba da agajin gaggawa tare da rundunar sojani suka dinga taimakawa jama'ar da abin ya shafa. Wannan shine karo na farko da irin wannan ambaliyar ta taba faruwa kamar yadda mutane da abin ya shafa suka bayyana a lokacin da suke kirga asarar da suka yi. Yayin zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa ta ce,
"Benin community ba komite ba ba ko kasuwa.
Ni da ƴaƴana za mu tafi wurin ƴar uwata daga kasuwa domin neman agaji, kayan abincinmu, sutura, komai na ambaliyar ta dauke su ta tafi da su." Malam Ibrahim Bosu, sarkin zango Titigu, ɗaya daga cikin anguwar da ambaliyar ruwa ta rusa da su, ya ce kowace shekara hukumar kula da madatsar ruwa takan sanar da su kafin buɗe kofofin madatsar ruwan Waja amma wannan karon babu sanarwa.
Wallahi ba a ga amuna ba kan da za a buɗe ruwan nan mun tamma kowane shekara kan da za a yi haka za a yi shekaran ga ba mu ji ba ba mu gani ba sai gashi nan ya zo. Wallahi ya dame mu sosai. Akwai wasu sun bari gidajensu, akwai wasu sun bari kominsu sun tafi zaga dansuma malam kasuwan garba. Sai sa ba mu da abin da za mu faɗi gwamnati kuma ba mu gani ba tukuna, ba mu gani abin da zai yi muna ko kokarin da zai yi muna ba mu gani ba saboda gaskiya lamarin ya yi karfi.
Salimati, daraktan kula da hudar jama'a, ya ce,
"It is not about announcement. Even if we announce,
ba batu ne na sanarwa ba, ko da kuma mun sanar da jama'a ina ruwan zai gudana. Duk hanyoyin ruwan jama'a sun yi gini a kai kuma dole a ɗora alhakin hakan a wuyan shugabannin gundumomi saboda halin da ake ciki. Muna gudanar da bincike kai yadda lamarin ya yi muni haka." Daraktan Naduwo na karamar hukumar ga ta kudu Christiana Afiedu ya ce sama da mutane 1,500 ne suka rasa matsugunansu kuma har yanzu hukuma tana kai kayan taimako ga waɗanda abin ya rusa da su. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Hawa Abdulkarim. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoton mu na musamman.
Halin yanzu dai annobar cutar kwalara tana ci gaba da addaban al'umma a kasar jamhuriyar Kamaru, wanda ne yasa har yanzu hukumar lafiya da ta UNICEF ta duniya ta bangaren kiwon lafiya suka kara kaimi wajen bawa al'umman kasar ta jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi na cutar ta gudawar amai din daga ɗan shekara ɗaya har zuwa tsoho mai shekaru 100 a duniya domin ganin an gama da cutar a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya. Alhaji Baba Mustapha shine shugaban kwamitin bayar da allurar ta rigakafi ta annobar kwalara a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya labata mana irin hoɓɓasan da hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru suke yi ga al'umman kasar.
Yanzu menene shawara ka ga al'umman kasar Kamaru wajen karɓan wannan allura da suke?
Assalamu alaikum. Shawara da zama al'umma sai cewa don Allah da Annabi sun ga yaran nan masu zuwa gida da gida gidaje gidaje don Allah su dauki wannan rigakafin din. Rigakafin din ne kan shafi lafiya mace kafin da ya ciwo yanzu rigakafi ne.
To yanzu ɗan shekaru nawa kuke bawa wannan allura?
Daga mai shekara ɗaya zuwa shekara 100 kowa zai iya ɗauka wannan rigakafin din. Daga shekara ɗaya zuwa shekara 100 Allah yana tambayan al'umma na don Allah da su ɗauka a cikin kwana cikin sati gudan nan na tsammanin gobe ko shida kan nan sura su za a gansu wannan ciwon din da Allah da Annabi dai yadda ya kai da shi dai kowa kan san abin da yi kuma ko mun ji cewa abinci ba ya wanke hannunsa ko mun zaka ci da ko su abai ba ko mun zaka ci daga wanke wannan din da ke duka da hannunka hakan nan zai kiyaye wannan ciwon kuleran din.
Wannan allura da kuke barwa guda ne kuke ba mutane?
Guda ɗaya ne shan sa ake yi shi ba so kawai ke ciki ba shi ake yi
shi minista lafiya wani shawara ya baku ta a yayin gudanar da wannan ayyuka?
Shi minista mai kula da lafiyan da ya ce don Allah da Annabi dukkan al'umman Kamaru inda yake wannan abin din a shashin da yake nan don Allah kowa ya dafi wannan rigakafin din domin ya kawo zaman lafiya ya kawo lafiya a Kamaru ba so Kamaru da masu ciwo.
Mai za ka faɗa wa al'umma wajen tsaftace muhallin shi?
An yi gama al'umma don Allah wanke hannu
kamar
gidaje bayan ɗaki don da kuma ɗan hali da sai ma'o da jabel nan dinga zubawa bayan ɗakinsa haka nan yana kashe wannan shi cutar yana kashe shi wannan duban din da yake zuwa.
Shi ma shugaban kwamiti na shiyar jihar Litoral Alhaji Jibrin Hamza ya ce al'umman suna karɓan allurar kuma ba sa samun wata matsala.
Akan allurar nan mutane suna gudun allura na banza ne allura bai da wani lahani da zai ma mutum kuma allurar nan daga ɗa mai shekara guda zuwa mai shekara 90 mai shekara 100 da 'yan kai zai ɗauka za su ɗauka ba matsala. To duk jama'a muna roƙon duk jama'a wanda rigakafin ne ya zo gabansa kare ya yi wasa da shi ya yi la'akari da abin da yake wucewa a waje. Kana tafiya ne ka ga mutum zawo na fita ko yana amai ko ya fadi ya mutu kan kwalara to shi ne muke roƙon jama'a gabaki ɗaya kowa ya karɓi wannan rigakafi na cutar kwalara saboda cutar kwalara ba abin wasa ba ne. A yanzu ne ya nakasa mutum zai da wani abin da zai shaura a lokacin.
Wata wani ƙungiyoyi ne suke taimakawa ƙungiyar lafiya ta ƙasar Kamaru?
Ƙungiyar da suke taimaka munu ƙungiya na ƙasan waje gabaki ɗaya na kula da lafiyan ƙasashe na duniya gabaki ɗaya su ne suke turo munu da wannan allurar rigakafi na sai taimaka ma talakawa na taimaka ma kuma duk jama'a saboda akwai lokacin da in cutar ne ya yi ba wannan rigakafin mutum ya je asibiti biya yake yi a yi masa waɗannan sungullolin. To yanzu allurar rigakafin nan shi yasa ake ba mutane saboda ba son mutane su je suna kashe kuɗi a asibiti suna biyan allurar rigakafin.
Me ya karanka ga jama'a wajen tsaftace muhalli?
Yawwa, wannan shi kuma yana daga cikin wato cutar kwalera ne saboda muna da guna na angoyi gidaje da ba su a tsarkaka gidansu hai kazalika kuma rijiyoyi da muke da shi ba ma tsarkaka wadansu rijiya kuma yana su a kowane lokaci a zuba masa magani saboda a tsarkaka shi saboda yi amfani da shi wani cutan daga cikin rijiyoyinmu ne wani cutan daga sukutu kwatami da yake kofan gida laka da yake kofan gida cikin gida da ba tsarki ba shara shara na nan ko ta ina to daga wannan cutukan gaki ne yake zuwa
to yanzu maganarka na ƙarshe yana da tunaninka ga masu karɓa wannan allura suna ba ka samun cikas
waɗansu suna cikas har ila yau waɗansu kuma a guje su suke nema ma suke nema ta ina ke baruwa a zuwa ba su to masu cikas ɗin har ila yau ba su san amfanin shi alluran ba ne don ba allura ba ne magani ne na sha a cikin ɗan danko yake wanda ake shan sa ba wai abin nan ba ne allura ba ne shi yasa mutane ba su yarda ba ko wannan alluran da yake ciki da mutane suke zaman sai mutuka zo mutu ya ce wai allura za a yi mini ba allura ba ne tsotso ake yi dankan nan ake murdewa haka murde dankan nan sai ka matse shi a bakin ka ka shanye na riga na sha ne da na nuna muku misali
tsawon shekara nawa yake a bikin mutu
tsawon shekara guda in ka sha duka biyu kasta akwai ta farko akwai ta biyu don ka sha na farko akwai takarda da muke baka yana nan kaman karne muna rubuta karo na farko ka sha yanzu an dawo karo na biyu sai in ka sha sha rubuta muka karo na biyu a jikin shi kenan wato ka dauki dose daidai kenan a shekara
haka ma ɗaya daga cikin masu sallafawa likitocin kan masu fama da cutar ta gudawa da amai din ga abinda ta ce
kuna samun matsala ne da jama'a
muna samun matsala masu wa'yansu suna ɗin ba su wa'yansu kuma suna yadda shi ne ba wa'yansu kuma muna gaya masu duk kai ga wasu yan cefu ji cefu yadda shi mu ba su mu ba
da yaya ya alaƙa yana kuke su kuma har da manya
ya alaƙa na har da manya daga shekara ɗaya zuwa har shekara ya ƙare
a shekaru ɗari
shekaru ɗari na wani bai da shekara ɗaya dai ba mu a bashi
na to me yasa kuke wannan allura ne
na prevention shi na prevention don kare mutane don ku da yawa zuwa waje
yanzu kwanan wa za ku yi kuna wannan aiki
ta ci ɗaya za mu
kuna wannan aiki ko daga wani kungiyoyi ne suka suke taimakawa wanda kake wannan aiki da su
muna aiki akwai wani kungiya ka ta
Lagis
Paso in Nobel duk suna taimaka su lahiyarci na taimaka da mutane saboda yanzu ka yi yawa
yanzu haka akwai mutane a kwanci asibiti da dama wanda suka fara ciwon
gaba suna da dama ga nan Lagis Paso in Nobel saboda ciwoyi ma an ƙara waje an yi babban waje saboda cutar iya yawa wani ma in ka tashi so in ya zo da karon kwana ma ya mutu faso ruwan jikin shi ya yi gaya
a halin yanzu dai ga kiyasi mutum sama da 3,400 ne dai suka kwanta dama akan wannan cuta ta kwalara a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sannan kuma sama da 12,500 yanzu haka suna kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai mama awal garba muryar amurka daga ƙasar Kamaru
to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
masu ya kwallon kafa ta sake buɗe kan su fara nuna rashin jin daɗi su ga masu murza ta mula na club din Indian Motors Lions kan gasar sarar zumunta guda biyu wanda kasar ta jamhuriyar Kamaru ta gudanar kuma ba ta samu mutum nasara ba suka ce hakan yana nuna ba ta buka wani abin ko mu gani ba a gasar da za a gudanar na cin kofin kwallon kafa na duniya a kasar Qatar a shekarar 2023 na sai dai mun zanta da wani masoyin harkokin kwallon kafa na duniya da mana kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya ya yi mini karin haske kan wasanni guda biyu da kasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar ina tare da wani matashi mai suna Alhaji wanda yake sha'awar kwallon kafa ta duniya kuma musamman na kasar Kamaru ya kace ganin wannan wasan sarar zumunci da kasar Kamaru ta yi har karo biyu ana lakata mata duka shin kana ganin cewa za mu tabbuka wani abin ku zo mu gani kuwa a kasar Qatar
mana awal balance ba za mu iya takawa babban za mu iya amma gaskiya equipe mu na Kamaru akwai kuma sauran gyara tun da kada akwai sabobin players da suka shigo kuma wasu riga sun jitu sosai kaman wanda da suke nan a da ba to amma kaga abul da aka yi country Korea ta kudu to kaga ball in kaga ta yi armashi sosai domin kamar kaga a premier meter ban sun dan sake amma deuxième meter kaga sun yi wasa har sun kusan maratin su bi to gaskiya akwai kuma abin yi amma ina ga insha Allah kamaru a kujumun nan parce que kasan akwai su joueur mun da suka ji ciyo da dewa ba su zo ba kaga su zambo a gisa su toko ikambi su shupo mochin kaga dewa ba su zo ba kaga ba riga an san su sosai ba kuma ba su yi wasa da sauran ba don babu jituwa sosai shi sa kaga ba wani abu ba amma insha Allah nan da wata biyu za mu gani a wasan kallon kafa
to amma kana ganin cewa coachin kasar Kamaru da shi da shugaban kuma kullun kafa ta kasar Kamaru Samuel Eto'o za su iya dacewa kuwa a wannan kala
a bar musu dai tafiya insha Allah kai dai kai ka sa musu kawun zuka ka kuma ka sa musu kaya kafa domin idan aka jinga kullun ana yi musu magana kana kuma ana faffadan magana kaga yana rufe abubuwa amma idan ana bari ana ganin abin da yake faruwa insha Allah ina da yakini in Allah ya yarda sun san abin da suke sun san kuma yanda za su tafiyar da abin su
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice
to Maryam a takaice a yau juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da kakabawa Korea ta Arewa sabbin takunkuman karya tattalin arziki bayan da kasar ta harba wasu makamai masu linzami da ya kira da ba taba ganin irin sa ba wurin sauri da girma da kuma zuwa nisa Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami guda shida a cikin kwanaki 12 da suka gabata. Na baya-bayan nan kuma shine na jiya Alhamis lokacin da ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango na SRBM a daidai lokacin da jami'an diplomasiya a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya suke tafka muhawara akan yadda za a mayar da martani akan harba makaman akan kasar Japan kwanaki biyu da suka gabata. Ziyaran kwanaki shida da wani babban hafsan sojan Pakistan General Kamar Javed Bajwa ya kammala a Washington a kwanan nan. Ana kallon ziyaran a kasashen biyu a matsayin wata alama da ke nuna cewa Islamabad na neman dinke alakar da ta yi tsami a wasu lokuta da kasashen yammacin duniya. Sanarwar da jami'an kasashen biyu suka fitar sun jaddada bayyana wurare da za su iya yin aiki tare a kai. Biyo bayan shekaru da aka kwashe babu jituwa da kuma rashin yadda a lokacin yakin shekaru 20 da Amurka ta jagoranta a Afghanistan. A ƙarshe, akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe su a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya Alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar Thailand. Wannan dai shi ne hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.